Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri. Muke farin cikin jan ragamar shirinmu na farko a yau Litinin 24 ga watan Oktoba. Ga kanin labarai.
Mayakan Kurdawa da ake kiransu Peshmerga suke samun taimako daga wato sojojin Turkiya kenan, sun fara samun nasara akan mayakan na ISIS. Sannan wani sabon fada kuma ta sake barkewa a jiya Lahadi a birnin Aleppo. Ita kwayar takarar shugabancin kasar Amurka karkashin jam'iyyar Democrat, wato Hillary Clinton kenan, ta ce wato ba za ta maida martani a kan abokin karawanta ba kuma.
Kanin labaran kenan. Yan kato da gora a jihar Adamawa, Najeriya, da ke marawa dakarun gwamnati baya a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, sun ce ba gudu ba ja da baya duk da ƙalubale da suke fuskanta bisa dalilan cewa
mu fitan mu yakin nan tsakanin mu da Allah ne, don mu taimaki kanmu, mu taimaki kuma al'umman kasar mu, don mu kishin kasar mu ne yasa ai muka fita don mu yaki.
Yau kuma a shirin ciki da gaskiya.
Kafin mu je gabatun gasar karatun Qur'ani da muka yi alƙawarin ci gaba da gabatar muku a yau, bari mu sake wayewayar batun Malama Firdausi Ado, wadda ta yi zargin cewa 'yan uwan mijinta wanda ya rasu sun kwace mata 'ya'ya ƙarfi da yaji. Abubuwa da dama sun faru game da wannan batu daga ranar Juma'an nan zuwa jiya Lahadi.
To sai ku biyo mu ku sha labari kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a. Mayakan Kurdawa da ake kiransu Peshmerga da ke samun taimakon sojan artillery na ƙasar Turkiya a jiya Lahadi sun ƙara samun nasara akan mayakan ISIS da ke wajen Mosul, birni mafi girma na biyu a ƙasar Iraki. Har ma wani lokaci suka ce suna dabda garin Bashika. Kwamandojin mayakan Kurdawan sun shaidawa manema labarai a wajen garin Bashika cewar mayakan nasu dai suna samun shiga cikin garin Bashika ɗin, mai tazaran kilomita 10 a arewa maso gabashin birnin na Mosul, inda mayakan ISIS suke. Da yake an hana 'yan jarida shiga garin saboda ba tabbas halin da garin yake ciki zuwa safiyar yau Litinin. A duk wannan al'amari dai yana faruwa ne daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka, sakataren wato tsaro na Amurka kenan, Ash Carter, ya kai ziyara a ƙasar, inda yake tattaunawa da shugaban Kurdawan Masoud Barzani da manyan hafsoshi na sojin shi da garin da ake kira wato Erbil kenan da ke kusa da garin Mosul ɗin. Kata, wanda ya gana da shugaban Recep Erdogan na ƙasar Turkiya a ranar Juma'a, ya nemi kwantar da tarzoma wanda ke tsakanin shugabannin Sunni na Turkiya da kuma gwamnatin Shi'a ta Iraki, waɗanda ke cece kuce da judansu sakamakon mayaka 1,000 da Turkiya ta jibge su kusa da Bashika ƙarshen wancan shekara don horar da 'yan Sunni da kuma Kurdawa wanda suke yaƙi da dakaru na ƙungiyar ISIS.
Wani sabon fada ya sake barkewa a jiya Lahadi a birnin Aleppo, da sojoji suka kewaye kwana uku bayan da aka dakatar da fadan don shiga da kayan agaji. Wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar Siriya da mazauninta yake Birtaniya, Syrian Observatory, ta ruwaito cewa sojojin sama da na ƙasa sun koma ga kai farmaki a kan garin. Haka kuma ƙungiyar ta Birtaniya ta ce an samu tashin rigingimu a wurare da dama, inda wannan tsohon birnin tarihi da aka raba da shi tsakanin yammacinsa da ke hannun gwamnati da kuma gefensa na yamma. Ƙungiyar ta ce Rasha da Siriya duk sun sake komawa ga hare-haren da suke kaiwa. Yanzu haka dai ƙungiyar 'yan tawa ta ja kunnen mazauna garin na Aleppo da cewa su nisanci kansu da ma'aikatan gwamnati saboda hare-haren da ake jin za a kai wa ma'aikatan. Wannan al'amarin dai ya tilasta wa Majalisar Ɗinkin Duniya dakatar da fidda marasa lafiya da ta yi niyyayi a ranar Juma'a daga gabashin birnin Aleppo saboda rashin samun tabbacin tsaro daga ɓangarorin masu faɗa da juna.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yar takarar shugabancin kasar Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, wacce ke kyautata zaton lashe zaɓen da za a yi a watan gobe, yanzu ta yi watsi da abokin karawanta na Republican Donald Trump, kuma ta mayar da hankali wurin yakin zaɓen wakilan jam'iyyarsu don samun rinjaye a majalisun dokoki da na tarayya na Amurka. Hillary Clinton ta gaya wa manema labarai cewa yanzu ba ta tunanin mayar da martani ga Trump, wato kuma akan sukan lamiri wanda yake mata cewa tana karɓan rashawa, shi yasa haka ba ta cancanci shiga fadar shugabancin Amurka ta White House ba. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka ta shaidawa 'yan jarida a cikin jirgin kamfe nata a shekaran jiya Asabar cewa tana kyautata zaton ita za ta zama shugaban ƙasar Amurka mace ta farko, kuma ta ce sauran kwanaki 16 da ya rage a yi zaɓen ranar 8 ga watan Nuwamba za ta mai da hankali ne wurin ganin an zaɓi masu yi wa Democrat takarar majalisa don su samu rinjaye a nan majalisar, wanda a halin yanzu Republican ita ce take da rinjaye a dukkanin majalisu guda biyu na wakilai da na dattawa. Clinton ta ce dukkan ra'ayoyi tana samun wato rinjaye kenan a dukkan ra'ayoyi da ake ɗauka, wacce yake tana tafi Trump yuwar ta lashe zaɓen wannan shekara. Yanzu haka ta karkata da miliyoyin dololi na kamfe nata zuwa jihohi wanda Republican ce take yawan lashe zaɓukan shugaban ƙasa a ƙoƙari da take yi na ƙara yawan ƙuri'u da za ta yi babban galaba a kansa, wato Donald Trump kenan, kuma ganin 'yan takara na jam'iyyarsu ta Democrat kenan suna samun rinjaye a majalisar dokoki na ƙasar. Masu sharhi dai sun ce 'yan jam'iyyar Democrat za su iya ƙwace rinjaye a majalisar dattawa, amma dai za su samu matuƙar wahala wurin ƙwato majalisar wakilai daga hannun 'yan jam'iyyar Republican.
Dubban matan ƙasar Venezuela sun gudanar da gagarumin zanga-zangar lumana a kan titunan Caracas, babban birnin ƙasar, ranar Asabar, wato shekaran jiya kenan, don nuna rashin jin daɗinsu da dakatar da kuri'ar raba gardama wadda aka so a yi amfani da sakamakonta wajen saukar da shugaba Nicolas Maduro daga kan karagar mulki. Masu zanga-zanga ƙarƙashin jagorancin Lilian Tintori da Patricia Guterres, matan waɗansu shahararrun 'yan siyasa da ke ɗaure kuma sanannu wurin sukar lamirin wannan gwamnati, sun tare wata babbar hanyar birnin don nuna rashin jin daɗinsu da kamun ludayin gwamnatin ta Maduro. A ranar Alhamis ne jami'an hukumar zaben Venezuela suka dakatar da kuri'ar raba gardama bayan kimanin shekara guda 'yan adawa na kamfen don nuna matsayinsu a kanta. Jami'an sun ce an gano coge a wurin tattara sunayen masu saka hannu a kan takardun bayyana ra'ayoyinsu kan wannan shugaba mai ra'ayin aƙidar gurguzu. Labaran duniya kenan, kuka saurara. Domin da labarin bude taskar hotunan nama a jihar Adamawa, Najeriya, inda 'yan bindiga suka canza salon kai hare-hare tare da mai da hankali ƙauyuka da aka janye sojoji, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Na baba na mako shi ne harin sarika nokin da suka yi wasu ƙauyuka da ke ƙaramar hukumar Madagal da ke makwabtaka da jihar Borno, inda ba ga asarar rayuka. Haka nan 'yan bindiga su ma sace shanu tare ko da lalata gonaki, kamar yadda ya faru a ranakun Asabar da Lahadi. To sai dai kuma kamar yadda ma mazauna yankin suka tabbatar, a wannan karon mayakan na Boko Haram ba su kwasa da daɗi ba a hannun 'yan sa kai na maharba da 'yan banga da ke tallafa wa sojoji.
Dama sun je sun tattara shanu, sai aka je aka kwanta masu dai aka kashe. Wayansu sun kakkace ya kai 30 kar bindigogi guda 4.
Tako na aka kama da rai?
Eh, akwai. An kawo shi a hannun sojoji a shiwa.
To yanzu kaman ku da kuke wannan wuraren, wani hali ake ciki?
Suna bin kayuka, wato suna ta koce shanaye. To biyu kuma suna bin da dazuka suna sassa girewa. Kun sun zo sun samu gwana suna tsoki suna sarawa kwantar.
Hajiya Aisha Gombe da ke cikin kwamandojin 'yan sa kai na maharba da ke tallafawa a yankin, wanda ma ta tabbatar da faruwar lamarin, ta ce yanzu ma suna samun nasara akan 'yan bindigan da ke sarika noken.
A nasara kan ana samu kayayyakinsu, ana samu wani lokaci a samu makamai a kwace, wani lokaci a samu gari ne gaba ɗaya sun yi gidaje su a ciki jeji bukoki ne ma a kakkashe su a ƙona. Yanda suke yi da haka muke musu shanu, in suka je wani lokaci suna kashe masu kiwon shanu su dauki shanu su tafi a sun fi barna a gauri ba kan dai suka je suka samu kauye duk girman kauye za su mutanen garin ne gaba daya da manasu su rike garin su zauna a ciki su kafa tutocin su
kuma wani kayuka kuka ziyarta da kuka irin wannan abubuwa
ba zan manta da Lemo ba mun je Izge akwai waga akwai waga mungoro akwai kirtinga suka je gonaki suka samu waken kai yayi fure ko kuma ya fara zuba yaya bai nuna ba su tsare shi kaf su bar gonan MP in masara ne in dawa ne ma ka yanzu dawa ka san ba nuna yayi ba su je su tsare shi in masara ne sai su sa wuta
to kaman ganin irin halin da ake dan fuskanta kuke fuskanta ta fannin wannan bai sa ku fasa aikin da kuke yi
wallahi ba sa mu fasa aiki yana kara mana karfin gwiwa ma saboda mun fita mu yi aikin nan tsakanin mu da Allah ne don mu taimaki kan mu taimaki kuma al'umman kasar mu don mu kishin kasar mu ne yasa yi muka fita don mu yi aiki babu abun da yake samun mu ji mun sare
shi ma dai wani dan sa kai na maharba sabo mai dabino karin haske game da abubuwan da ke faruwa yanzu a kayukan da ke kusa da dajin Sambisa
kuma sauran masu shanu suna kiyo a cikin jejin Sambisa nan sai a tak na shanu suna haharbe wani sa'i zai na kan ko kuma su kora tare da gaina kan zuwa cikin Sambisa su tafi da su gaba daya duk iya inda muka fafata da su dai dare ya same mu wani sa'i zamu kwana a wajen
to kamar na jejje nan da san su hakan nan da aka fafata a wannan kauyen su a mutanen su nawa aka kashe ko kuma naku nawa aka kashe
eh muna gaskiya ba wanda ko allura ba wanda ya taka
eh
amma su wasu muna fusu suna tsaya da rauni amma idan mun zo mu sake bin ba muna samun gawakin su a hanya
ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar Adamawa ba su gane haske ba dangane da wannan sabon harin da ake kaiwa to sai dai kuma zan tawata da shi komandan rundunar soji ta 23 da ke Yola Brigade General Benson Akinlo yace ai kawo yanzu ma suna samun nasara akan waɗannan ƴan miliga masu tada kai bayan
one like we are the whole of Adamawa state which I command we don't have any area being hit by the Boko Haram so the situation is calm
lalle yanzu an samu nasara kuma yanzu ma ba wani yanki Adamawa da ke hannun ƴan Boko Haram to amma game da tambayar ka na hare-haren da suke kaiwa nan da can ai ka san wuta ake musu a dajin Sambisa shike sa ma suna guduwa suna fantsama cikin kayuka to amma duk da haka ba wani waje da ke hannun su a yanzu a cewar komandan rundunar soji ta 23 da ke Yola Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Tsohon jami'in sadarwa da hulɗa da jama'a na babban bankin duniya a Najeriya Obadiah Tohomdet wanda ya yi ritaya kwanan nan bayan shekaru 20 a cibiyar ya bayyana cewa 'yan jarida suna da gudunmawar da za su iya bayarwa a yunkurin farfado da tattalin arzikin ƙasar da ya sami koma baya da kuma matsalolin tsaro da ake fuskanta. Mr. Tohomdet ya bayyana haka ne a hirar da muka yi da shi lokacin da ya zo nan Washington domin halarta wani taron shugabanci a jami'ar George Washington. Ya fara da bayyana kalubalen matasa kan yadda za su iya cin moriyar irin wannan dama da ya samu.
Na san waɗansu in sun gan kaman an yi sanarwa akan neman aiki ko a United Nations ko a Bankin Duniya ko African Development Bank ko waɗansu wurare wanda ana gani kaman ba mutane ne ma suna aiki a wurin ba wani lokaci wani ya gani wani wuri zai ce ai wannan ni ba zan taba yin ko wani application ba kar mu dauki irin waɗannan tunanin ba ni ma kafin shiga bankin duniya dama ina aiki ne a wurin da ana ce Broadcasting Organizations of Nigeria yayin da na tashi daga Plateau Radio Television Corporation na je wurin kenan da na ga wannan din sai nace ai wannan aiki ma ni ma zan iya yin shi sai nayi application kenan zuwa wurin ban san kowa a wurin ba ni dai naga wannan zan iya yin aiki din kai sai aka kira ni domin wato interview kenan a Turance har muka yi wadannan interview din na sami shiga ba wanda ya sanni a wurin ba wanda ya taba sanni a wurin ni kuma ban san kowa a wurin ba amma suka bani wannan aiki din shine yasa har nayi wannan aiki din shekara 20 kenan nace bari in huta ko ni shawara na washi din ne in mutum ya gan abu kaman haka ba tsoro a ciki ba idan mutum ya sani cewa zai iya yin aiki din kuma ka riga ka yi makaranta wanda ka sani cewa duk abin da ake nema a yi din zaka iya yin shi ko a ina ne mutum ya dauki karfin hali ya yi ba dole sai dai ka san wani ko wani ya san ka ba ni shawaran da zan bayar kenan
yawato wace rawa kake ganin kafofin sadarwa za su iya takawa a dorewar demokradiya a Najeriya musamman a wannan yanayi da ake fuskantar kalubalen tsaro da kuma komada tattalin arziki
gaskiya kam akwai aikin da za a iya yi sosai sosai kamar yanda ni na sani yanda nayi aiki a bankin duniya sadarwa yana da abubuwa da yawa wanda mutum zai iya yi kamar a turanci ana ce zaka iya qualify a cikin wani area din kamar yanda ni nayi na duba musamman na tattalin arziki ne wanda nayi koyarwa a ciki kin san cewa nayi aiki a radio da television wato na zama kamar dan jarida amma mutum ka je ka shiga kamar zaka yi aiki a irin wadannan wurare wanda na tattalin arziki ko na wani aiki wanda zai kawo canji a wata fanni sai ka koya wani abu kuma
babu an jaridu maza mata hakunaji wadoro da guji ba kuwa
Mr. Obadiah Tomdell, tsohon jami'in hulɗa da jama'a na babban bankin duniya a Najeriya, za ku ci gaba da shan wato jin waɗannan bayanai nan gaba a shirye-shiryenmu. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu agogo ma'anar Washington na cewa ƙarfe 1:17 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi, za ku ji matsayin limaman ƙungiyar Izala kan batun dokar kare haƙƙoƙin mata da ke gaban Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Masauraranmu, assalamu alaikum. Kafin mu je ga batun gasar karatun Qur'ani da muka yi alƙawarin ci gaba da gabatar muku a yau, bari mu sake waiwayar batun Malama Firdausi Ado, wadda ta yi zargin cewa ‘yan uwan mijinta wanda ya rasu sun ƙwace mata ‘ya’ya ƙarfi da yaji. Kuma kwatsam ta samu labarin cewa ɗaya su wato babbar ta rasu. Musamman ma dai ta zargi wani wan mijin nata mai suna Honorable Yakubu Shehu Abdullahi, wanda aka fi sani da suna Yakubu Wowo ɗan Majalisar Dokoki ta Jihar Bauchi. Abubuwa da dama sun faru game da wannan batu daga ranar Juma'an nan zuwa jiya Lahadi. Da farko dai a ci gaba da yunkurin da yake na abin da ya kira neman haƙƙin ɓata masa suna da ya ce an yi. Ɗan Majalisa Yakubu Wowo tare da haɗin kan ofishin CID na hukumar 'yan sanda ko rundunar 'yan sanda ta jihar Bauchi sun kama ita Firdausi da mahaifiyarta Salamatu Umar da wani ɗan uwansu mai suna Malam Kawu suka kai su gaban kotun magistrate 8 da ke ƙarƙashin alƙali Ya'u Kundak inda a ƙarshe magatakarda ta wannan kotu Sale Abdullahi ya rubuta takardar tsarewa wato takardar remand aka kai su gidan kurkuku na Bauchi aka kulle su har ya zuwa safiyar Litinin din nan Firdausi da mahaifiyarta da kuma shi Malam Kawu suna kulle a gidan kurkuku na Bauchi wannan kenan a ranar Lahadi kuma Majalisar Malaman Addinin Musulunci ta Najeriya reshen jihar Bauchi wadda tun lokacin da aka fara gabatar da shirin nan ta shiga cikin maganar tana neman yadda za a warware ta ta fito da rahoto da shawarwari ne da za a sulhunta wannan batu bayan da ta binciki komai ta kuma tattauna da dukkan bangarorin manyan malamai da dama a jihar ta Bauchi sun rattaba hannu kan wannan takarda an kuma samu wakilan shi Yakubu Wowo da na Malama Firdausi suka sanya hannu a kai a bayan da aka sanya din Sheikh Dan Azumi Musa Tafawa Balewa sakataren majalisar malamai a jihar Bauchi kuma mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki daya ya karanta bayanin abubuwan da suka cimma kuma ana jiran a ji yadda bangarorin nan guda biyu da kansu za su karɓa ko kuma su ki karɓar wannan takarda ta sulhu a mako mai zuwa za mu kawo muku cikakken bayanin waɗannan matakai na sulhun ta maganar da aka ɗauka da kuma inda aka kwana kan matsayin waɗannan ɓangarorin guda biyu. Yanzu bari mu cika alƙawarin da muka yi muku game da batun da muka faro a makon jiya na mutumin da ya lashe gasar karatun Qur'ani a Najeriya da aka yi a wannan shekara a gaban Sultan na Sokoto, amma kuma cibiyar nazarin addinin Musulunci ta Jami'ar Usman Danhodo da ke Sokoto ta tura sunan wanda ya zo na biyu a matsayin wanda zai wakilci Najeriya irin wannan gasa ta duniya maimakon mutumin da ya zo na ɗayan. A aji na ɗaya na wannan gasa, wanda ya lashe shine Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi, wanda ya zo na biyu shine Faisal Muhammad Awal Gusau daga jihar Zamfara. Babban dalilin da Farfesa Sifawa ya bada na miƙa sunan wanda ya zo na biyu shine cewar shi wanda ya zo na ɗayan nan bai miƙa musu takardar shaidar haihuwarsa wadda za ta nuna asalin shekarunsa ba, saboda akwai ƙa'idar cewa ba za a ɗauki wanda ya wuce shekara 25 da haihuwa ba. Daga cikin waɗanda shirin namu na makon jiya ya faɗa kunnuwansu har da Dr. Abdullahi Balarabe Salami, ɗan majalisa wakilan tarayya, mai wakiltar mazaɓar Gwadaba da Ilela daga jihar Sokoto, kuma shugaban kwamitin kula da dangantaka a tsakanin majalisar wakilan ta Najeriya da majalisar shura ta ƙasar Saudiya, kuma shugaban kwamiti na ayyukan hajji. Daga jin wannan shiri da muka yi na makon jiyar, sai Dr. Salami ya gaggauta tuntuɓar dukkan waɗanda suke da hannu a wannan lamarin, domin ganin an gyara wannan abin da shi da kansa ya bayyana, ko kuma ya ce ya gano an yi kuskure cikinsa.
Sunana Dr. Abdullahi Balarabe Salami, ɗan majalisa mai wakiltar Gwadawa da Ilela a majalisar tarayya majalisar wakilai ta ƙasa a Abuja. Ina kuma shugabancin kwamiti mai kula da abokantaka ko dangantaka tsakanin majalisar shura, majalisar ƙasar Saudiya da kuma majalisar mota wakilai ta Najeriya da kuma al'amuran haji. To alhamdulillah, lokacin da muka ji wannan hira da kai da wannan bawan Allah mataimakina Dr. Sani Audu, shi Allah ya sa daga jihar Bauchi yake, ya ji wannan, to kasance wannan al'amari ya shafi addinin Musulunci kuma yana da alaƙa da harkan Saudiya da kuma nan ga kuma da ma dai mun wakiltar mutane muke yi. To matakin da muka ɗauka shi ne mai ƙoƙari mun tuntuɓi duk wanda ke da hannu cikin wannan al'amari domin mu ji ya aka yi wannan abin, ya faru kuma ya gaskiya al'amarin. To bincike dai ya nuna gaskiya ne wannan bawan Allah abin da ya faɗa na shi ya kamata ya tafi ya wakilci makarantar Al-Qur'ani masu tafsiri wanda suka haɗa Qur'ani tare da tafsiri a wannan ƙasa, domin shi ya zo na ɗaya lokacin da aka yi gasar musabaka. To sai muka fahimci cewa an samu kuskure daga wani mutum guda wanda ya kuskure. Wannan kuskuren kuma ya faru ba tare da sanin jami'a ba, ba tare da sanin 'yan kwamitin ba, ba tare da sanin kuma kwamitin musabaka ba, amma saboda ƙoƙarin da muka yi muka tuntuɓi ainihin 'yan kwamitin musabaka na Bauchi, inda na yi magana da mataimakin shugaban kwamiti da coordinator wanda na can Bauchi, kuma na yi magana da shugaban jami'a na Sokoto, muka yi magana da shugaban kwamitin musabaka Dr. Sadiya Umar. To duka nan dai jiya nan take suka ji aka yi meeting, aka binciko, aka fahimci a shi akwai kuskuren da aka samu, kuma babban kuskuren da wani ɗaya daga cikin su ya yi shine ya kamata takardar da ake nema ta shekaru declaration of age, ya kamata lokacin da Saudiya suka aiko suka ce sai mai shekara kaza, to ya kamata su tuntuɓi wannan bawan Allah ya kawo takardarsa. To kuskuren shine ba a kira shi ya kawo takardarsa ba, sai suka zaci cewa ai ya wuce wannan shekarun. To kuma shi wannan mutum guda sai ya ci gaba ganin yana sauri, sai ya je ya ɗauki sunan wannan wanda annabiyunsa da yake takardunsa na hannunsa ya aika, wanda shi wannan gaskiya mun tabbata ma ainihin wanda ya aka kuskure na ya yi babba, don ya kamata sai an tuntuɓi wannan bawan Allah a gane me ye matsalan shekarunsa, kuma inda da wannan takardu, sai in ya zan bai da an bashi lokaci bai kawo ba bai da, sannan sai a ce to idan ba ka kawo ba zuwa lokaci kaza wanda yake bin ka na biyunka za mu bashi. To wannan shi a kuskure, kuma ya yadda da wannan kuskure, kuma duk mun yadda da wannan kuskure, amma hakika ya ɗin shugaban jami'ar Sokoto ya cancanci a gurbe mishi da ainihin ita shugaban musabaka Dr. Sadiya Umar da kuma jami'an gudanar da musabaka na Bauchi, domin sun ba da haɗin kai wajen ganin cewa wannan al'amari bai tabarbare ba. To mun zauna muka yanke shawara abinda dai adalci da zai yi mu tura wannan da an tura shi, to amma yanzu an riga an makara an tura sunan wancan wani biyu kuma bai cancanta ba. to kasancewa kai ka sani wannan gwamnati ta adalci, gwamnati ta canji, ba za a taba yadda wani zalunci wani ba gurgurdan mu muka yawa, musamman abin da ya shafi musulunci dole namu hito da adalci. Saboda haka ma ga adalcin da ya kamata shine idan shi wannan da ya cancanta da bai samu taya ba, to ba wanda zai taimaka da sai yanta a shugaban jami'a BC na Usman Bode University wanda karkashin shi ne santa take, ya bada umarnin cewa duk wanda ya yi rashin gaskiya game da wannan zai hukunta shi, sannan wannan da bai cancanta ba ba zai ce ba a ana shi tafiya, sauran duk waɗanda suka cancanta sun tafi, amma shi dai wanda aka sa madadin wannan ba Allah ba zai ce ba. Shi ko wannan ba Allah yanzu duk wata musabaka da ta zo nan gaba insha Allah shi zai ta yi lokacin Najeriya, domin shi ne cancanta kuma yana da dukkan cancanta. Kuma babban abin da ya samu a ƙara tashi tsaye wajen ni, ka san ya kamata a ce a musulunci akwai wani ƙarin tausayi da ƙarin kulawa da ya kamata a ba wannan ba Allah, kasancewa san mutum ne wanda yake da
nakasa,
to yana da ɗan nakasa, to wannan nakasa ta sa ya kamata a ce don mu kore mishi, mu tsere mishi kin cewa ko da don yana da nakasa ne, to mu gwada mai cewa ba wani mai nakasa da musulunci yake yin ko uku da shi, ko musulunci ya bada muhimmanci musamman gare su, akwai muhimmanci na musamman da ya kamata a ba su. Don haka matsayin shi kuma na musulmi malami ne, ya san me ake ce muƙaddara, ya san ko ya fi addinin musulunci don malami ne mai hadda Qur'ani mai tafsiri, ya san cewa ba abin da za a iya yi in ba abin da Allah ya rubuta ba. To mun zauna mu da kuma rasa bisa wannan hukunci da jami'a ta yi, da hukuncin da muka yi, da hukuncin da ainihin duk gaba ɗaya da mu da 'yan kwamitin musabaka na Bauchi da 'yan kwamitin musabaka na Santa da ainihin shugaban jami'a, mu muka haɗu hakan da aka yanke wannan hukunci tare da tuntuɓarsa kuma da amincewarsa. Don haka bisa dukkan alamu kamar yadda za ka ji ga wurin shi ya gamsu da wannan hukunci, kuma ya da kuma ya yarda da cewa wannan haka dai Allah ya nufa, ba nihi na ba kuma ba da gangan ba ne, illa ya kawo wani na ya je wannan kuskure wanda kuma insha Allah za a gyara da mu sabaka ba guda bace, insha Allah wanda za su zo gaba shi zai kai kuma ya yarda. Har ma ya kara da roƙon cewa to wannan hukunci da aka yi na ba za a tafi ba, shi da kansa ya kira ne yace yana roƙo don Allah sauran yan takara waɗanda su ba a yi musu almandahana ba, to don Allah a bari su kai. Saboda roƙon da ya na saki kiran shugaban jami'a cewa wannan bawan Allah ya roƙa don Allah sauran mutane a bari su yi, sakamakon haka shugaban jami'a ya bari sauran mutane duka suka yi in banda wannan mutum da aka yi kuskure aka yi ba da sauran gaba da wannan bawan Allah.
To alhamdulillah yanzu dai an gyara wannan lamari, a mako mai zuwa zamu ji ko an gyara batun takaddamar da ke tsakanin Malama Firdausi Ado da dan majalisar dokokin jihar Bauchi Yakubu Shehu Abdullahi ko Yakubu Wowo. Mu huta lafiya.
To a gaida Malam Iro kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Mayakan kurdawa da ake kira Peshmerga da ke samun taimakon sojan artillery na ƙasar Turkiya a jiya Lahadi sun ƙara samun nasara akan mayakan ISIS da ke wajen Mosul, birni mafi girma na biyu a ƙasar, kuma har wani lokacin suka ce suna dab da garin Bashika. Kwamandojin mayakan kurdawan sun ce sun shaidawa manema labarai a wajen garin na Bashika cewar mayakan nasu sun shiga cikin garin Bashika din mai tazarar kilomita 10 arewa maso gabashin birnin Mosul wanda mayakan ISIS suke. Wani sabon fada ya barke a jiya Lahadi a birnin Aleppo wanda sojoji suka kewaye kwana uku bayan da aka dakatar da fadar don shiga da kayan agaji. Wata kungiyar rajin kare haƙƙoƙin bala'adama ta Siriya da ke zaune a Birtaniya da ake kira Syrian Observatory ta rawaito cewa sojan sama da na ƙasa sun koma kai farmaki a garin. Haka kuma kungiyar ta Birtaniya ta ce ana samun tashin rigingimu a wurare da dama, inda wannan tsohon birnin mai tarihi ya raba tsakanin yammaci da ke hannun gwamnati da kuma gefensa.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da za ku ji shirin da rashin tayi na Salihu Garba da ke mai da hankali kan harkokin tattalin arziki da inganta rayuwa a Najeriya. Kafin mai sallama bari mu yi gaisuwar ta'aziyya ga Aminu Umar da ke zaune a nan Washington DC domin rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Binta da aka fi sani da suna Yaruba. Allah ji kan rai ya kuma kyautata namu ƙarshen.